sai Allah ya annabi da su alaihi salam to fa ana jin cewa annabi ya fadi da fa duk kafin ne ko da suka ce dawon shi muke jin tsoro masu masa sanwa suna margin wa amma sanwa haibara hindu ta samu wata karfata ta zuba mata sanwa ta dushe ta ta kawo masa ana kawa bishir bin al-bara'i yana sa a baki shi ya fara saunawa annabi na miƙa masa sai takka ce an mun sanmu yace ko a dauke masa ko a dauke shi ko bishir ya tafi nan nan take ifaki yace a zo da ita yace sai da nisan cike haka karfata ta ga an mata sanmu sai yace ai da man ni saboda ka da me mu ka guwaye mazajen mu duk namijin da yake jiya yau tsoron ka yake ji sai nisan in sarauta kake nema sai ni maganin ka da mazajen mu su huta zauna lafiya yace to Allah bai sallaka shi a kaina ba wasu malaman sun ce annabi ya bada ita ga yan'uwan bishir an daukar sa sun ce yayi yake mata aka yi wannan annabi alaihi salatu wassalamu ya bar duniya sai suka ga to me ya kamata a yi ai sai a yi wa musulunci hannun wa ka cika ta shi nan take sai waɗansu suka fito kowa ce shi annabi ne irin su Ulaiha irin su Musailama har da ma mace dan ta ga kamar galala ga mutaliliya take ta ma annabi ya ce sai kuma kai ta rigga cewa cewa ba za su bada zakka ba gaba ɗaya sai ko ina na musulunci ba sai ɓarke an ce daga Makka sai Madina sai Ta'ifa kaɗai amma ko ina an yi tawaye sai Abubakar ya tsaya farkon abin da ya tura rundunar Usama ce su je su tartar da umarnin annabi alaihi salam suka je suka dawo mun ki daura kamara sai da aka tashi runduna 11 a rana ɗaya aka tura domin an daura kamara yaki da kafirai ce wallahi duk mutumin da ija akan abin da ake ba annabi yace ba zai bashi ba a lokacin da annabi yake gare alaihi salamu ko da da bai bayyana kuma sai mun yake shi akai to anan a sai Abubakar ya tsaya tsayin daka alwala musubi sai goya masa baya da mutanen baya wa aka tafi ta dauki ba dai aka je aka yi ta dauki wanda ifa ba mutane wa Allah shine Musailama al-Kazzab domin sai da ya shirya sadauki 60 aka fito aka yi ta dauki ba dai sai Ikrama ta suka rasa yana lashi da shi a sanadin wannan yakin da ake da shi shine aka ka shawara rubuta Qur'ani domin Hafiz sun mutu da yawa to da aka ga abin ya kai haka sai aka ce a tura masa Sayyidullah al-Masnud to ko dan Allah zayyare shine Khalid ibn al-Walid aka tura shi iji da aka ji aka fara dauki ba dai sai ce a dakata ni ne jagoran mutane na kai kuma kai ne jagoran mutanenka kai ka san dalilin da yasa ake yaki ni ma na san dalilin da ake to a daina kace kacen kidan ka na je wanda bai san dalili ba ka fito mu fito to Khalid ya fito shi ya fito to jarumi ne wanda tun da yake a rayuwarsa ba taba samun jarumi irin sa ba a rayuwa ta yaki bai taba zuwa gurin yaki ba tun yana kafirci ko a musulunci ba yana nasara ba suka zo a Hazar ma da suka kewaye Madina da Allah ya aiko da iska ana ta kusa ta ci mutanen Khalid shine a baya rundunar masa gaba ɗaya ta kai a hankali ni ne a baya kowane irin bala'i ne ni zan iya ɗaukan sa to a ranar ya kuma ya yi wannan jarumin ya samu kansa a musulunci sai ce ga ni ga ka aka fito aka fara da Musailama ya ji ba dama sai ce kowa ita ya tsira kafarsa ta kai shi ya juya a guje suka je shi suka samu wata gona da ya kewaye ta da ganuwa ya sa mata suna Hadiqatur Rahman don da Allah ya ce Ar-Rahmanu allama al-Qur'ana sai suka ce ka ji Musailama ne yake kuwa sai Allah ya ce khalaqal insana allamahu al-bayan ba Rahmanu ya mama ba to da kake suka shiga gonar aka mai da kauya ta kulle musulmi suka zaka yi duru-duru ga tsamare manya-manya irin na gari an kulle sai wani mutum Madina Lausiri ya ce shi a cicciɓa shi a jefa cikin wannan da tsarin wajen 60,000 yake cewa buɗe ƙofar kuma sai da ya buɗe ta aka samu aka shiga aka yi musu kace-kace a nan mahashi ita ce Musailama an gama da Musailama sai aka ji cewa Yarmuka a inda su Musanna suke a gurin yaƙin ya ɓaci shugaban ƙasa ya fito da mutum 100,000 ya ce duk gwamnatin su fito gwamna ya fito da mutum 40,000 musulmin da suke gurin kuma lokacin da suka 30,000 ba an samu suna da danyewa sai aka ce shi Khalid ya baro can tun da kashe wannan mutar ya koma can tafiyar ta kwana 12 ce amma a kwana 3 yayi ta to da mutukar bukatar aje aka yi dauke shine idan ya tsara yanda aka yi aka samu nasara to anan da aka ruguza al'amura suka kai sai kasina Abubakar da Sina Umar ya hauki ga ci gaba da dorawa Harisa kuma masu botar wuta su kuma suka taso aka so mu dauki bari da giwaye suna bin musulmi suna takewa sai kayan cikin mutum ya fito musulmi kuma suna ƙara ƙarfi abin ya kai kawo aka hada sojojin da ma ba a da sauran mutanen kuma ga rundunar tayiya sai Umar sai ce ku tafi duk kawai da kuka tako ku aikar da su jihadi da shahada idan sun ga Allah sun bi shikenan babu da yanda zai sai ta kai masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kullun in atina Bakar ya atina Umar ya fito isa za ga uba da danta yazo uban yana karanta kasida ina ta katina ya tafi gonda kana karami katina abinda nema katina rayo katina waye karfi na ya kare ka zauna kai jira na ka gaje mun gida ka kamo ruwa ka kula da ni abinci kar ka tafi farasa din nan sai ce bai fina bazan anta kiran ka ba domin wanda yake kai kira na Allah addinin musulunci zai shiga cikin wani hadari sai da kai Hormuzan da kanta yace na gamu da jaraba duk karfin da yake da shi sai da zuzzuge a kansa ya rake ni zai dasu sai kare karfin guwa shi a ƙarshe dai da aka zo aka yi wani karan bata sai da kashe musulmi aka yi wa mutum 4000 shahada lokaci ɗaya sai aka aiko shi na Umar sai ce to wannan abu ya baci sai dai a fita ko a musulunci ko a kafirci kuma na Umar ya fita da kansa har an yi nisa sai Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu ya ce a'a ba a tafi haka ba in ka tafi cikin wani hali ya za a yi ba zai tsara musulmi yaƙi sai da uwa ka koma gida in mu da muke gurin yaƙin abin ya sha kan mu sai mu aiko maka sai ka tsara mana yanda za ka yi sai ka ce wannan shawara ce shi ce wa za a yanzu wa za a naka sai suka ce al-asal fi barasini zakin da riga ya fika shi ne sa'd ibn abi waqqas wanda a badar a uhud annabi da kansa yake tafi da ka abi wa ummi zan fanshe ka da mahaifina da mahaifiyata ko da irin gudun mawar da ibara a lokacin shekara ta 17 a duniya shiga musulunci to aka tura shi da duka je wannan inda aka yaƙi a kannan kwanan nan harshen gulf din nan aka je gurare aka tadda kogi ce ku gata ya za a yi sai ce duk sojan da suke karkashin sa kowa ne ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel zabar dokin sa kuyi an ce ba wanda ko fatan dokin sa yana sai haka suka haura tar suka fita suka je aka yi din sai da suke kurmushi kasar gaba sai tani dai ba su bari ba ya shiga fadar kisra yana karanta kamtar kunin jannatin wa uyunin wa zuru'in wa maqalin karim kun yi mutum kanu fi ha faqihin kadalika wa awrasa ma ha qauman akhari to haka suka kurmushe daular ta shekara 4000 da kafuwa duk duniya a lokacin ba daular ta fita karfi sai suka rubuta ta gaba ɗaya ko dani ɗaya su bar mata ba ba wala bane ya ja a lokacin istimata domin su ba abin da suke bukata illa shahada kuma lokacin da Hormuzan ya aika shugaban China cewa ga wayansu mutane sun kunta ta mun rashin gani da su sai kuma zan turo mutane na gurin su ba domin dutse ko ya shiga ƙasa mun nawa suka ce za su tunkuko shi su cicciko shi su girgide shi waɗannan mutane sai sun yi ba wani abu da yake tsaya a gaban su face su sun yi tafiya zuwa da shi to haka duk mutiyansu masu sani Khalid in an tafi guri ya ji an ce an zuba guba sai ya ɗau ƙoƙo ya ce bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim guba ta kare sai isha ce kowa isha haka ake in zai aika maka takarda sai ya rubuta maka aslim taslim kana sirinta ka zauna lafiya wa illa in ku kaki sofa aiki ka bi kauni ya rasuna alal mauti kama anta tarisu alal hayat zan zo maka da mutanen da suke neman mutuwa ido ne ke kamar yadda kake son karai to mun haka suke a lokacin ba abin da suke bukata ce wannan wannan shine yanda musulmi suka yi karan barka akai tayi da su da take to amma duk inda aka yi saboda a lokacin jama'a da jama'a ake karo da su ba wai jama'a ta suna ba wace ta ansa sunanta a yawan ba su da yawa amma saboda akwai kaifiya quality ne ba quantity ba suna da kaifiya sosai sun samu training yanda ya kamata akwai imani to haka duk lokacin da aka zo aka yi arangama su suke nasara to ranar da al'ummar musulmi aka samu imanin nasu maimakon garwashi sai fara zama toka zuga jikin da ake hurawa din imani kururu yayi kasa musulmi suka amince da kafiri suka dauka kafiri amintattu ne suka manta da abin da alqur'ani yake faɗa in yazharu alaikum la yarqubu fikum illan wala zimma in suka yi galaba akan ku in dai kafirai ne ba za su taba kula da ka'idar zaman tare ko wata dangantaka ko alkawari ba kacce za shi muku sai musulmi suka manta da haka suka amince to abinda aka fara a shekara ta 656 shine tatar suka afko musulmi afkawa ta gaba daya aka hada baki da yahudawa da kristoci wanda suke Baghdad da kuma waziri aka shigo aka fada wa musulmi a ƙarshen watan al-muharram sai da aka dinga amfani da takubba da masu kan al'ummar musulmi kwana 40 ba kakkautawa aka nuna khalifa baina jama'a aka kashe shi, shine al-mu'tasim bil al-musta'sim billah. Aka zo da babban ɗansa Abu al-Abbas Ahmad, aka yanka shi kamar rago. Aka zo da ɗansa matsakiya Abu al-Fadl Abdurrahman, aka yanka shi. Aka kama ɗansa wato karamin al-Mubarak, aka ribace shi. Aka kama ɗan uwansa mata guda uku, akwai Maryam, akwai Fatima, akwai Khadija, aka mai da su bayi, aka sa su a kewaye. Sannan aka fito da su babban malamin na Darul Khilafa, aka yanka shi. Aka fito da malamai, aka dinga kama sojojin, aka dinga yankawa. Kamar yadda Abu al-Fida yake faɗa, wato Ibn Kathir yace, sai da aka kashe musulmi mutum, wato sun kai wanda aka kashe a wannan lokacin musulmi sun kai wato misalin mutum 1,800, babu wanda aka yi wa kabari haka su karbe. Sai a fito da mutum da matansa da ƴaƴansa, kan idansa a zaɓe ƴaƴansa da matansa, kowa ya kama tata. Sannan a kwantar da shi a yanka shi kamar rago. Idan aka farmaki mutane suka shiga wani guri suka ɓuya, aka je suka hau sama, za a dinga kwantar da su a kan tsoro, ana yanka shi ne ta kai Bagdad. Wato kan tsorayen jini ina zubowa daga indararo kamar yadda ake ruwan sama. Suka karkashe malamai da hafizan Qur'ani da limaman masallaci da masu kiran sallah. Masallaci suka zama babu kowa, na juma'a babu kowa, aka daina samun sallar jam'i. Haka suka yi wa al'ummar musulmi a wannan lokacin sutata. Suka dinga rataya wa kannuka musafan Al-Qur'ani, suka ɗebi littattafai suka yi ta ƙonawa, suka dinga dubga shi a ruwa, aka dinga ji ana wucewa, suka yi musulmi kaca-kaca. Saman Qur'ani ya faɗa, in yadharu alaikum la yarqubu fikum illan wala zimma. Ayyar ga shi man ta sauka. Daga nan kuma sai al-hurub as-salibiyya, yakin da aka yi wato kursar wanda ke tsakanin musulmi da kafirai. A lokacin musulmi sun rarrabu ƙasa-ƙasa, kowane ya jiya ƴar ƙanƙanuwar daula suke ƙasarsa, ce ƴar ƙanƙanuwar daula ɗan ce duk kansa a rabe. Kiristoci suka samu dama suka rattattaki musulmi, sai suka kwace manyan ƙasashe har Baitul Maqdis sai kwace ta. In alhaji za su tafi Makka, sai a ji su, a tare su, a kama su, a yanyanka su, a fasa cikin saƙin hanjinsu, a tatse su, ko za a samu zinari. Haka suka gube wa musulmi, suka ɗauka mara, suka ce sai sun je har Madina sun tone Annabi alaihi salamu ta wannan. To Allah a lokacin da ya tashi taimakon musulunci, sai aka samu Salahuddin al-Ayyubi. Sai dai fara mamaye ƙasashen musulmi, duk ya haɗa su ƙarƙashinsa tukunna. Sannan yake da wa Allah haɗa ba da ku ba. To a nan aka fara ɗauki ba daɗi, aka fito aka ɗauki ba daɗi, ya fito ne wajen mutum 70,000. A nan ƙi musu raga-raga, ya dinga mai da sunan, ya dinga mai da sunan, ya samu iri guda. Shi ne wanda ya ƙwato Baitul Maqdis bayan Sayyidina Umar ya ƙyanta ta, sai a kansa. To da ya samu dama ƙi wannan, shi ne ya kawo ƙarshen wannan shagantakar tasu. Bayan sun yi wa musulmi cin mutunci iri daban-daban, daga nan sai kuma abin da ya faru, musulmi sun shiga, lokacin da musulmi suka shiga ƙasar ƙarƙashin Tariq ibn Ziyad, shekarar ta 20, amma da ya shiga da sojoji ana haura teku, sai ƙone jiragen, yake so soja, bayan ku teku ga abokan ɗin da ke yi mutuwa ce, sai ku zama. In kun koma bayan mutuwa, an kuka zauna musulmi suka yi farmaki, suka gurguza, suka karɓe duk ƙasashen da su fi. Shi ne inda ya sansani na sojansu, shi ne har yau ake kiran gurin Jabaralta. Larabci ne wato Jabal Tariq, Turawa suka mai da shi, suka ɗan yi kwaskwarima, ake ɗaukan Turanci ne Jabaralta. Aka yi wannan musulmi suka yi ƙasaita, irin su Ibn Malik wanda ya alfiya, irin su Suhununu wanda ya yi mudawwana, irin su Ibn Khaldun masanin tarihi, duk mutanen nan ne. Amma da musulmi imanin nashi ya fara zama kamar garwashi, ya fara zama toka, kiristoci suka samu dama a kan, suka yi musu ragga-ragga, suka karkashe su, suka fatattaka su, aka tsaida mayanka kurin tayanka musulmi, aka kai masaka, ko ka fita daga musulunci ko aka kashe ka. Musulmi aka zo aka dinga yarda da su cewa an ba su aminci, komanda zai ce wanda ya aje makami ita kansa shi kenan, in zai ka kanta ɗanta zai a zo duk a yanka su kamar rago. Haka suka musulmi sai da suka mai da ita ƙasar da ta yi irin wannan ƙarfin da musulmi manya-manya, irin su Yahaya Lashi wanda ya zauna da Imam Malik, wanda zaga cikin mawaɗa haddathani Yahaya, mutumin can ne Imam Malik ce da shi Hakimul Andalus, wanda ta sami irin wannan sai da aka gari masallatai, sai dai ɗan zuwa irin tuwarizm ɗin nan, an je yawon shaƙata a ce da nan masallaci ne, da nan masallaci. saboda sakaci da al'ummar musulmi suke kafirai suke wannan sai mu komo baya baya kasar Rasha lokacin da ke karkashin sarakuna wanda suke bin addinin Kirista su waɗannan mutane sun takura al'ummar musulmi cewa bai kamata a kala musulmi su gaba da gina masallatai har suna kiran sallah suna ibada ba suka ba da umarni ga dukkanin makwayai nasu ce kowane makwayo lallai lallai ya hana gina masallaci kuma tsohon masallaci ma a rubuta shi aka tattara musulmi a kai su wata unguwa aka tsara su ana ta cewa za a zauna ba magana sallah ko wani abu haka suke tsarama cikin irin waɗannan kuntace-kuntace har zuwa lokacin da kuma waɗanda suka karanta ra'ayin Karl Marx sai nan suka zo su kuma suka kawo revolution aka tabbatar da communism a ƙasar to Rasha bata kafu ba communism ya zauna daidai sai da aka zubar da jinin musulmi miliyan 21 Rasha ta rushe kwanan sai da aka zubar da jinin musulmi miliyan 21 cip wanda suka kashe kafin Rasha ta kafu da suka zo suka yi wannan aka dinga kama limamai da masu kiran sallah da malamai da masu wa'azi duk a karkashi masallaci na juma'a da na unguwanni wani aka mai da su kulab-kulab gurin rawa na juma'a kuma aka mai da su guraren wasan kwaikwayon siyasa waɗansu guraren aka mai da su gurin ɗaure dabbobi kawai abin da suka dinga yi kenan wani gurin kuma mai da shi sinima wannan la'ananniyar ƙasar da ta rushe kwanan nan Rasha to haka suka yi wa al'ummar musulmi a 1968 a wani lokacin suka tattaro ragowar malaman da suka rage ba su riga sun kashe su ba suka zo da su wani gudun shan kinsu Fuda Canal Fuda Canal ɗin nan a nan suka tara su cikin dare aka zo da su irin babbar magudanar ruwa ɗin nan a nan aka dinga markaɗa su ka dinga markaɗa su sai da aka ga babu abin ba mutum ɗaya tukunna aka halaka su sannan hankalinsu ya zauna cewa sun gama da al'ummar musulmi a wannan ƙasar tukunna sannan kuma Turkistan ta yamma wacce take ƙarƙashin Rasha ɗin ita ma haka aka yi daga cikin mutanen da aka kama a hannu Allah ya kubutar da shi shi ne ya rubuta wannan abin da zan lissafa shi ne Isa Yusuf Alaftake Isa Yusuf Alaftake a cikin wanda aka kama a hannu lokacin revolution ɗin Rasha Allah ya kubutar da shi a Turkistan ta yamma na ɗaya ya ce ana wato samun kan mutum su musulmi abin da aka dinga yi musu sai a samu kan mutum a kuma gan ɗarerriyar kusa sai an kafa ta tani tsaye masa a kata shiga cikin ƙwaƙwalwarsa na ɗaya ce na ce na biyu kuma akan ɗauki fetur a zuba mutum sai an jiƙe shi sharaf sannan sai a cinna wuta na uku kuma gurin da ake training ɗin sojoji musulmi ake kira a ɗaɗɗaure sojoji su dinga koyon harbi a kansu na huɗu yace ana kawo musulmi a saka ta kurkukun da babu kofa da za su haƙi iska babu inda za su ga haske ko ba za ka yi musu abinci ba sai sun ƙanjame a haka kamar irin su ɗaya ɗin nan a ƙarshe a wani guri ba komai ya bushe kurin sai an musu haka sannan kuma majiyar yace akan ɗauko wata hular kwano mai aiki da lantarki a saka a tashi ta dinga girgiza mutum ɗin sai ta gala ita da shi ko ta kashe shi na shida yace ana ɗauko wata hular kwano a sa a kan mutum a ɗauko wani takalma a sa a kafa masu aiki da lantarki sai a kunna ɗaya imam a kunna ɗaya nan sai ya taɓe mutum kamar roba sai ce su dawo da shi kuma su haɗa haka suka dinga wa musulmi sannan na bakwai ce duk wata gaba ta jikin ɗan adam sai an je an saka buga a wuce ya zama jaja wur sai a ga sai ya huce a jikin musulmi sannan na takwas yake akan ɗauko mai sai an toya shi ya gama ta farfasa sai a zo a zindin musulmi a ciki na tara yace za a tuɓa musulmi tsirara haihuwar uwarsa ana tsananin sanyi a zo a yi gado na ƙanƙara a ɗaure shi a kai haka zai kwana na goma yace za a zo a sa kamar fulaya a samu gashin kai a dinga cizgewa sai an gaba ragowar gashin kai a jikin mutum sai an yi wa fatar kansa kace-kace sannan a samu wata sanda a dinga kafa mata ƙusa daga nan sai ta ɓulla duk yini sai sandar ta zama kace-kacen sa ƙusa ce a ɗauko a fito da musulmi tsirara a dinga labta mata ana ketawa sai an yi hukumar sannan na sha biyu yake akan zo a samu jikin mutum a dinga hudawa da basilla kuma da zare ko kuma irin kirtani ɗin an masa kulli-kulli in aka ja sai a huda sai a ja sai a bar wannan kulli-kullin sai an bari raunin ya kwana kamar uku sai an dinga kamawa ana ja ana buɗawa a haka ta wannan kulli-kullin yana musu yanka namansu sannan kuma sai a zo a samu ɗan yatsun mutum na hannu a hada wannan da wannan sai a dinke su guri daya, hada wannan da wannan a dinke haka, sai an dinke din yatsun sa na dama, dinke na hagu, dinke na kafa, duk gaba daya. Sannan zai samu kunnen mutum a hada jikin mango a kafi, a samu dayan a kafi. Yace abinda ko aka yi wa mata shi ba zai iya lissafawa ba, saboda gabobin su na al'aura nan aka dinga warewa daban-daban cin mutunci ba abinda ba su yi musu ba. To Allah da kanta yace da musulmi, in yin haru alaikum la yarqubu fikum illan wala zimma, sai muka kasa fahimta. To shi sa suka samu dama suka wa musulmi wannan. To su a tsare suke, musulmin kuma sun zama a wargaje su ci barkatai ba jagora. Sannan Yugoslavia ita ma da ta zo yin nata revolution din ta zama, ta zama tana bin communism, gurguzanci, ita ma ta kashe musulmi sun kai miliyan guda. Manya-manyan malaman kwadaman sa ce a kama su a je a haƙa rami a binne mutum iya wuya. Sa ce duk masu kwasar matsayi nan za su zo su dinga zubawa sai sun mutu. Haka suka dinga yin wannan. Sannan kuma suka je suka mamaye Albaniya, wanda har yanzu Albaniya nan banda kwanakin nan da aka fara ɗan irin waɗannan wargaje-wargajen. Sai da ta kai in mutum yana so zai ibada sai dai in ya shiga gidan ƙasa, sannan zai samu damar yi. Kuma idan suka ji an ce yau ɗaya ga watan Ramadan a ƙasashen musulmi ana sallah, to yaransa an sun zo makarantu firamare da sakandare sai a dinga tambaye su yau kai ne ka ci a gidanku. Idan da safe yanzu ɗan Bahaushe ya ce na sha koko da koke, kowa ya san ba wani abu. Amma idan ya ce da safe tuwon shinkafa na ci ba, to sun san alamar ubansa musulmi ne abu yake musulunci, sai a ji a cakke ubansa a halaka shi. To haka suke ta yi. To su musulmin da suke nan ɓangaren Albaniya sun gamu da azaba wacce aka dinga gana musu dangane da sarasha da makamantan waɗannan. Lokacin da yakin duniya na biyu ta so, Hitler ya fito da Mercado da Mussolini, suka fito suka gagari duniya, suka aka rasa yadda za a yi, suka fa kutsa kai, suka nemi su kutsa har cikin Rasha ɗin. A wannan lokacin su mutanen da suke bin communism ɗin, da mutan Ingila da mutanen Amerika a wannan lokacin suna buƙatar taimako mutuƙa. Amma sai suka musulmi suka ce da su, mu ma ku ba mu makamai a koya mana sojan banɗasho, amma ba su koya musulmi sojan banɗasho ba. Ina fata an san sojan banɗasho, su ba a koya musu ba. Irin wanda idan bala'i ya taso za a kiran talakawa a koya musu kare kai, da yanda an je hona ba za a yi rubda ciki da yanda ake kwankwance abubuwa. To ba suka ce ba za a koya musulmi ba. Suka ce a shirye muke mu ba ku goyon baya, ku ba mu makamai mu yaƙi Rasha. Suka ce a mu yaƙi waɗannan abokan gabanku su Jaman. Sai suka ce a musulmi da sai ga abin ya kai ga haka, sai suka yi kukan kowa suka haɗa kai, sai suka je sai kai kansu wajen Jaman. Suka ce ga mu ku ba makamai za mu ce a ku yaƙi waɗannan. In kuna ganin akwai wani abin shakka ku sa mu a gaba cikin tsakiyar ƙawanyarku, in ma za mu yi wani ha'inci sai ku ƙare da mu. Sai suka tattara su gaba ɗaya suka ce ai mu ba za mu ƙyanta duniya ba sai da jinin 'ya'yan Jamani. Saboda haka kurin suka tara wannan musulmin, sai da suka yi tafiya ta kilomita ɗaruruwa da tsofaffinsu da yaransu da mazansu da matansu, haka aka sa suka dinga tafiya. Idan mutum ya gaji in ya faɗi ko rashin lafiya, babu wanda za a ce da shi tashi sai a sa bindiga sai an ragarga da shi da tashi sannan a yi gaba. Haka suka yi wa musulmi a wannan lokacin yakin duniya na biyu. Sannan a India, lokacin da aka yi rigima aka raba India da Pakistan, an sami mutane waɗanda suke cikin India musulmi ne a lokacin sun kai miliyan 40. Waɗannan mutum miliyan 40 ɗin sun gamu da tasku. Farkon abin da mutum India suka fara shi ne suka harba Mahatma Gandhi, wanda shi ya karɓa ƙasar yanci. Don ne suka harba Mahatma Gandhi? Abinda suka rubuta na cewa ai mu'amala da musulmi, mu'amala zaman lafiya, a basu yanci. Don me Mahatma Gandhi zai yarda da wannan? Saboda haka wannan abin da yi musu da ƴanto India, su a gurinsu in an bar musulmi ya sake aikin banza ne, saboda haka suka harbe shi. Saboda gafar da suke musulunci ta fi ƙaunar da suke wa Mahatma Gandhi. Bayan sun kashe Mahatma Gandhi, sai aka fara bin musulmi a jihohi, ana azabtar da su ana kashe. Ha, akwai waɗansu jihohi guda uku, akwai Baharat, akwai wani Kabutala. Duk waɗannan musulmin da suke gurin kowane za a samu wajen mutum 20,000-50,000 fiye da haka, amma ba su bar mutum ɗaya da rai ba. Kuma hukumar ƙasar ta ce haka daidai ne, waɗanda suka kai inkishin ƙasa. Sannan aka samu mutum miliyan 8 suka kama hanya suka tafi zuwa Pakistan. A cikin miliyan 8 din nan a hanya an harhaɗa baki sai da kashe wajen miliyan 4. Sauran kuwa ba wanda ya tafi Pakistan da lafiya sai daga hannu daya sai mai kafa daya sai mai ido daya suke musu kuce-kuce haka suka isa Pakistan. To ba wani abu bane, Qur'ani ya ga mana in yarharu alaikum la yarqubu fikum illan wala zimma. In dai kake da suke galaba akan musulmi to ba maganar dangantaka, ba maganar wannan mutum ne. Daga nan bayan sun yi musulmi haka a India, sannan a cikin watan August wanda nake jin wataƙila gobe zai shiga ko 1948, a wannan lokacin an ce a gabashin Punjab ta ƙasar India sai da suka kashe musulmi mutum 400 mashaka ta musulmi a lokacin da aka raba tsakanin wannan ƙasar da wannan. Sannan kuma aka dinga bin musulmi duk inda suke gida-gida, hukuma ta karɓe duk makamansu na kare kai, masallatai ta wuce bincike, makarantu kai har makabartan musulmi sai ta wuce kai ana tona kaburbura ko da za su aje makami, aka karɓe. Sannan aka ba wa ɗan addinin Hindu da ɗan addinin Sikh suka dinga su kowa a cikin al'ummar musulmi, kuma hukuma tana sane domin ta yarda akwai masu goyon baya a yi haka kamar yadda mu ake mana a nan ƙasar. Sannan Kashmir, wanda har yanzu ana nan ana fama da rigingimu a nan Kashmir, akwai wani guri wajen a nan ɗin dai inda suka zo tsohon masallaci na musulmi su kwace su mai da shi ya zama gurin ibadarsu. Sannan da ta kai ta kawo ma abin ya kai ya kawo a ɗan wayannan kwanakin, na jin shekara ba ta fi huɗu ba nan, ranar sallah ƙarama aka buga a wata jarida cewa su mutanen inda domin ma su kai ga matsayin musgunawa al'ummar musulmi ta kai sun fara kafa gidajen giya suna sawa giya tasu sunan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To ba wani abu ne ga sunan musulmin ba tsari, babu shugabanci, babu yanda ya kamata ai, saboda ɗaiɗaiku ne suke arangama da runduna, ba ku zai yiwu ba. Tunda ubangiji ya faɗa ta kun fitnatin fil ardi wa fasadin kabir illa taf'alu, in kuma ba hakan ko kuka dunkule guri ɗaya ba fitina da fasadi ne za su auku. Domin fitinar shi ne kafirci zai toro koɗi dinga ƙabiri, musulunci kuma zai dinga rauni, don haka fasadi zai cika duniya gaba ɗaya. To haka suka yi wa musulmi a wannan. Sannan kuma Obama ita kuma ma nan nan ne ma 1978 tana ta hayaniyar siyasa na a nan ƙasar. A nan gurin da suka takura musulmin da suke cikinsu suna ɗaukar su minority, domin akwai yau abu da suke kiransa means of genocide, shi ne kullum ana aka ga dama za a eliminating ɗin minority daga doron ƙasa ma gaba ɗaya. Suka fatattake su, an ce mutanen sun kai mutum 300,000, amma suka fita suka yi wajen Bangladesh, suka je suka yi ta gudun hijira suka tattara a nan, aka sa baki dai aka ɗan matsa abubuwa da aka ce su komo. Sai da suke tafiya a cikin duwatsu da Sahara ta kilomita 120 da tsofaffi da mata waɗansu a nan za su haife su mutu, ƴaƴansu mutu cikin watan azumi, kuma suka iso bakin iyakar ƙasar su ranar sallah, ba abin da za su samu su yi abci ko su samu su sha ruwa ko samu damar yin sallar Idi. Suna cikin wannan ɗan aka zo duk aka ƙwace matansu aka je aka ware guri ɗaya aka kai samarin aka kai kurkuku da tijan kuma aka sa su aikin ƙarfi. Na cikin sabin su katan nan na Amerika duk suna ji saboda musulmi ake wa, kuma aka hana kafofin watsa labarai su faɗa, kuma ɗin sun faɗa ma saboda musulmin duniya gaba ɗaya ba su da tsari ba abin da zai yi. Sannan Habasha ita ma haka suka yi, lokacin da Italiya ta zo ta faɗa wa Habasha kamar yadda wannan yake faɗa. Da ta zo ta faɗa Habasha, Misira ce ta taimaki ita Habasha, ta dinga taimaka mata da magunguna da likitoci da shafuffuka na jaridu wanda suka dinga yaɗa bayanai, duniya ta san abin da suke ciki. Amma a lokacin da abubuwa suka kai suka kawo ita wato Habasha ta samu mulkin kai, to abubuwan da suke wa al'ummar musulmi na cikinsu yana da ban mamaki. Musulmi a wannan ƙasar su ne kashi 65% a ga sun wuce rabi, amma a lokacin da aka tura waɗansu manyan malamai guda biyu daga Misra shine Abdullah al-Mushid da Mahmud al-Khalifa suka ji sun shiga kasar Habasha wato a cikin 26 ga watan Sha'ban shekara ta 1370 wanda ya daidai da 1 ga watan June shekara ta 1951 wato 1951 suka shiga kasar suka zaga sai da suke wata uku a cikin kasar suna zagawa suna duba abin da ake ciki aka dan yi kokarin ma korarsu daga baya dai ofishin embassy na Misra ya sa baki da wato da hukuma ce ta turo su abin su ta ga halin da kasar take ciki da suka zo suka tarar da wannan tsari suka ga wata nahiyar musulmi su ne kashi 75% wata nahiyar kuma su ne kashi 25% duk da haka dai wa jumu'a su ne kashi 65% to abin da suka je suka tsarar cewa daga wucewar mulkin mallaka na Italy da su suka samu ƴancin kai abinda hukuma ta fara wa musulmi na farko shine duk wani mai gona sai da ta kwace kashi 2/3 na gonarsa in kana da gona 9 hukuma za ta karɓe 6 ta bar maka 3 kuma harajin da kake biya na guda 6 za a ci gaba da tsora maka shi ba gona a hannunka kuma sai ka biya haraji kuma wannan gonakin sai karɓe kiristoci suka ba na biyu kuma su ita gwamnatin ta kasar Isra'ila ita Habasha ta yarda wasu wa'azin addinin Kirista su shiga ko'ina a kasar su yaɗa addinin Kirista amma musulmi ba a yarda ya tashi daga cikin unguwarsu ya matsa ta kusa da unguwarsu ta bayan unguwarsu ya faɗi musulunci ba suka yi fulanin din cewa cikin shekara 5 saboda musulmai suna da jahilci ko ba mai faɗakar da su za a maida su kiristoci gaba ɗaya sannan na uku sun yi kokarin cewa kasar wato nahiyoyin da suke da yawan musulmi da makarantu a kasar akwai wata kafa akwai jima akwai wata nahiyar harar to waɗannan ɗin suna da makarantu wanda waɗannan makarantun nasu guda 60 ne ana koyar da 'ya'yan musulmi karatu to amma da suka samu dama 'yancin kai ya faru abinda suka fara yi shugaban wannan nahiyar kamar sarkin Abdullahi ibn Sultan Mahmud ibn Dawud wanda kinsa Abu Ja'far sai suka kama suka daure suka tuɗe shi sai suka karɓe makarantun sai suka soke manhajar karatun musulunci da larabci a ciki abinda suka yi wa musulmi a nan gurin kenan sannan na hudu sun yi kokarin cewa dukkanin makarantun da suke kasar na firamare da na sakandare na maza da na mata cewa a soke magana koyar da addinin musulunci ko harshen larabci a ciki kamar yadda nan Kano ta fara fitowa da shi a Najeriya wata asabar ina jin ko wannan asabar ta zo ko sati uku ko hudu common entrance din nan da aka yi sai suka soke larabci da hausa da irk aka yi magana suka ce ba su da kuɗi shine muke kalubalanta su cewa wace local government ce ta turawa a Kano da aka isa waɗannan aka sa turanci wace local government ce ta turawa a Kano da za a ce ba da kuɗi ba wani abu ne irin wannan sanadin ne kuma wallahi jama'a abinda suke so su yi waɗannan shugabannin namu azzalimai abinda suke so su yi a wannan shine abinda ɗan mulkin mallaka suka yi da suka zo wani mulkin mallakan da ya salo na biyu ishigo amma hawa a zamanin mu ba da zai yiwu ba hawa na biyu aka taso da shi domin abinda suke nufi da wannan shine idan aka daina aiki a common interest aka daina larabci to fa yara za su daina sauraron sa a makarantun duk malaman da ake koyarwa na arabiyyar ma da ake lalata sai a ce a daina daukansu domin ba su da wani amfani in ma an kai su ba zai yi komai ba sannan kuma makarantun da za su je su yi karatun sai a waye gari ake duk yaron da is firamare to shi zai tafi sakandare kawai kai tsaye wanda yi makarantar islamiyya ta arabiyya to shi sai ya je ɗauki jarabar arabiyya kawai makarantun da ake da su wanda suke da arabiyya kaɗan ne sai ka kiran yi su da ɗan yatsun hannu mutanen mu kuma suna da yawa idan ƴaƴan sai gama bai samu damar tafiya ba kamar yadda ake tafiya da me ya kamata shi ne abinda suke kiran su turanci cold war yaƙi cikin ruwan sanyi kowa sai daina tura ɗansa islamiyya sai a maida su firamare daga nan makarantar ta mutu an kashe ilimin addinin musulunci abinda suke nufi kenan kuma da za su aje qur'ani daga nan zuwa maka su dafa su rantsuwa dan ayyuka ba za mu yadda ba to wannan shine irin abin to haka su kuma su Habashan suka yi wa musulmi a wannan sannan kuma sai suka yi kokari cewa makarantu bayan an yi hakan an kakkarɗe irin waɗannan ɗin sai aka sake samun waɗansu masu zaman kansu aka takura mutane guda takwas ne, sai da suka bar uku ga hukuma, sannan aka rubuta tsarin da ake koyarwar, sauran kuma aka sake sakuransu suka dinga sauka suna bar mata hankali ta kwashe sauran makarantun. Sannan bayan haka sun yi kokari cewa a dinga ibon dalibai haziƙai a dinga aika da su waje su karatu don zuwa su samu babban mukami sai su ki tura ƴaƴan musulmi. An samu ƴaƴan musulmi guda biyu da suka samu kyakkyawan natija a makaranta, aka sa sunansa, amma da aka zaga ba su je ba. Kamar yadda yanzu a nan kasar akwai wani grand kadi har yanzu yana nan gare, ya taba samun takarda an ɗauke shi a Azhar zai karatu, kuma wata ƙungiya ta ce za ta biya masa ya samu dama ya tafi, shine zuwan da bai bar yau. A nan ɗin ma aka hana shi. To suka yi musu wannan. Sannan bayan haka waɗannan shine irin abubuwan da su waɗannan mutane suka dingayewa al'ummar musulmi, wanda musulmi sun taimake su daga waje. Sun ba su taimakon kafofin watsa labarai, sun ba su likitoci, sun ba su magunguna. Sannan kuma majoritin musulmi ƙasar kashi 65 musulmi ne, amma saboda rauninsu kun ga abin da aka yi musu. Sannan kuma idan muka komo yanzu za mu ga abin da ya faru a Afghanistan shekara 14 aka yi jahiluna. Musulmin na haƙiƙa sun san waɗannan ba musulmi ne na haƙiƙa ba, kuma jihadin suke ba. To amma a lokacin da aka tsaya tsayin daka ake da jagoranci, in aka kulasa tashi faɗa za a yi ce sai a riƙe wannan gagaruman nasarar sai a tsaye da ita, kamar yadda suke mana yanzu. Sai wata tabbata ta ce aure ba daidai ba ne, sai a zo a ce auren wuri, saboda sai a tsaya garin ba da ansa a bar azzalumai su gaba da yin jijiya. Wannan ita ce manufa. To saboda haka sai suke musu wannan, saboda haka sun fahimta, sai suka ce mu dai ba za mu kula ku ba. Lokacin sai musu farmaki ce sai mun cimma nasara. In an tafi suna karfan nan mujahiduna suna karfan nan, an zo za a yi karan gama da gwamnatin Najibullah da Rasha, waɗannan ɗin sai su dinga harbin iska, su ma suna harbin iska ba wanda zai yi kowa banna, sai dai a yi karan gama da waɗannan. Haka ake ta yi, haka ake ta yi har ranar da aka zo za a karɓe Kabul, Amerika ta yi wuf ta ce a yi maza shi Najibullah ya sauka, kamar yadda suka yi a Algeria. Da ya sauka an rubuta nasarar da aka samu ta shekara 14. Da ya sauka sai a ce to ya sauka, an ce yaƙi an gama a ruwan sanyi, sai a zo a yi gwamnatin wato haɗin gwiwa. Su waɗannan mutajahiduna ba mujahiduna ba, muna mujahiduna. Sai a ba su waɗansu mutanen rabi muƙaman, su kuma wato azzaluman da suke cikin tsohuwar gwamnatin a ba su wani muƙaman, su kuma mujahiduna a samu ɗan muƙamin da zai zama hancin gauta a ba su. Kuma a nuna wa duniya cewa an kafa gwamnatin Islama, amma a riƙe kafin a zo a zaɓe, in an zauna sai a maida abin demokuraɗiyya. To abin da suka yi kenan, suka yi haka, yanzu suka bayyana abin da an kafa gwamnatin Islama, yanzu sai wasiƙu ake ta dan me kun kafa gwamnatin Islama kuma za ku yi wannan. Sun yi amfani da kafofin watsa labarai da harsunan ƙasar, suna cewa dan me Larabawa da sauran 'yan ƙasashe za su zauna a ƙasar ku, an gama jihadi. So haka yanzu waɗanda suka je suka taimaka jihadin, yanzu farmakin suke suna karkashe su. Kuma sun dasa gaba tsakanin mutanen kasar da kuma Larabawa da suka je suka taimaka musu. To wannan shine bala'in da Amerika ta jefa a nan yanzu, abinda aka yi shahidan duk da suka mutu a gurin. To su dai suna aljanna yanzu. Amma nasarar da za ta bi ba, Amerika ta yi algungumanci, an samu masu sauraronta, sun kawo gurgurcewar abin, ko da su mujahiduna sun ja kamara cewa sai an sace gwamza, kuma sai sun tabbatar da gaskiya ba gudu ba jajjaba. To wannan abinda suke yi kenan su kafirai. Sannan yanzu rigimar da ake a Yahoo lafiya, wacce aka zo nan yanzu ba wanda ya san kan abin, saboda kafofin watsa labarai na duniya manya-manya din na Yahudawa ne, su ne suke da injin juya kowane irin labari. Yanzu na tabbatar musulmi kaɗan ne suka san haƙiƙanin abin da ya faru a can. Wasu Yahoo lafiya jamhuriya shi da ce da ita. Guda hudu sun balle, guda biyu su suna nan akan Yahoo lafiyar su, wato ita wato kungiya mai zaman kanta wato karfin tarayya wacce suke bin communism. To amma guda hudu ne suka balle, hudun ne suka balle, guda biyu daga ciki Bosnia da Herz. To sai kuma aka sami waɗansu wato jamhuriyoyin guda biyu, akwai Croatia da kuma wata guda ɗaya wanda yanzu sunanta ya kwanta mun. To waɗannan gudun, Albania
to wannan shirbiyar sai suka hada kai cewa abin da ya kamata su yi su farmaci waɗannan guda biyu tunda su ne musulmi ne a sake mai da su ƙarƙashin mulkin mallaka dan ne musulmi za su ci gashin kansu saboda haka da suka tashi a cikin waɗannan jihohi wato jamhuriyoyi guda biyu akwai wata kabila kaɗan tsirari a cikin jamhuriyoyin